Shugaban Afirka ta Kudu Mr. Jacob Zuma ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kawo a Najeriya, inda ya gana da takwaran shi Muhammadu Buhari na Najeriya, inda suka amince cewa su biyun ne za su jagoranci kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙasashen guda biyu na inganta tsari na diplomasiya da cinikayya da kuma mu'amala tsakanin ƙasashen guda biyu. Ga Malam Garba Shehu da ƙarin haske akan wannan ziyarar da kuma yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka amince a kai.
An kuma tattauna bukata ta bunƙasa kasuwanci da hulɗar jama'a mutum da mutum tsakanin mu da su. Yanzu kamar misali, su Afirka ta Kudu sun nuna cewa akwai sabuwar visa da suka fito da ita, wanda mai tsawo ce kuma a iya shiga ana fita ba wai zancen magana da zuwa ɗaya a fito ba. Saboda haka Najeriya da su Afirka ta Kudu an yarda cewa za a sauƙaƙa ba da visa yadda yake mutane su samu sauƙin ziyarar ƙasashen juna. Mu da su an yi yarjejeniya na bunƙasa harkoki na tsaro tsakanin ƙasashen namu.
To, Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana damuwarsa game da sha'anin tsaro, inda ɗaya da cikin kamfanonin Afirka ta Kudu da ke hidimar sadarwa a Najeriya da zargin cewar sun taimakawa 'yan ƙungiyar Boko Haram wurin ƙin bin umarni na ƙasa dangane da ruhe duk wata na'urar sadarwa na wato SIM card wadda ba a yi wa rajista kamar da doka ta ce ba. Me wannan yake nunawa dangane da damuwar Shugaba Buhari wurin takwaransa na Afirka ta Kudu dangane da wannan bala?
Ita wannan magana daban take, layin ta daban da kuma layi na dangantaka tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu daban. Wannan magana ta MTN muna ta nuna cewa abu ne da ya shafi bin doka a Najeriya, kuma abin da Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna shi ne ba za a yi samu sassauci ba idan har an saba doka, dole a bi abin da doka ta ajiye. Ya nuna damuwarsa ba wai cewa a su kamfanin MTN din wai an ce sun ba da gudunmawa kai tsaye zuwa ga Boko Haram ko nan ba. Sakacinsu na yin rashin rijistar nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka bunƙasa fitina ta Boko Haram, kuma tun da dai wannan doka sun santa kuma ba su bi ta ba. To, dama ai a rubuce a cikinta akwai haraji da aka ce za a ɗora duk wanda yake ta wannan doka. Saboda haka su kansu baƙin namu daga Afirka ta Kudu ba su ƙi cewa a ɗora hukunci akan kamfanin nan ba, saboda doka ce ta ƙasa ta Najeriya ta mutu cikin gida, kuma ba za su goyi bayan abin da zai saɓa dokar mu ba.
To, kamar ta yaya wannan ziyara za ta bunƙasa noma da haƙo ma'adanai wanda aka san Afirka ta Kudu tana da ƙwarewa a kai, kuma Najeriya na bukata ganin irin yadda mai darajar shi ta karye a kasuwar duniya?
To, wannan waɗannan muhimman abubuwa guda biyu da kai magana, noma da haƙar ma'adanai, ne duka akwai yarjejeniya da aka sa aka cimma tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu.
Kamar an sa lokaci ko wa'adin da wannan yarjejeniyar ta haƙo ma'adanai ko noma za ta fara aiki domin a gani a zahiri?
A'a, amma dai cikin wata na biyar na wannan shekara, wannan babban kwamiti na Najeriya da Afirka ta Kudu zai yi zamansa a can South Africa, wanda yake kuma ana tare shugabannin ƙasashen guda biyu su zasu. Na so in tabbatar maka cewa duk tattaunawar nan da aka yi da jawabi da shi kansa Shugaban Afirka ta Kudu Zuma ya yi a majalisa ta Najeriya da kuma liyafar cin abincin da ya zaɓe, yana tafiyar da abu ɗaya, a ce yarjejeniya an yi ta tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ne daban. A aiwatar abin da aka yadda a kai shi ya fi muhimmanci a kan komai.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin Shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da nai da shi a Abuja, bayan da Shugaban Ƙasa Afirka ta Kudu Mr. Jacob Zuma ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.